الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. بركم من سادوا أولاً يمتين أصبر وانده دا تيدا أشرين دا قدو قواتن قكو ربيع الأول أولاً شكرا تدبو دا دلي قدو دا أشرين دا بيو باي سلام الله صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shi ne yammaci na 16 ga watan 6 shekara ta 2001 miladiya. Don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Riyadus Salihin, wannan kuma shi ne darasi na 47. Idan ba a manta ba, a makon da ya gabata mun tsaya ne a farko-farkon babin babu haqqil jari wal wasiyyati bihi. Babu حق الجار والوصية به باب ده يكي مغانا دنجاني ده ايكي مقبتي ده كما وسيتي ده شي مقبتي ده معنى ارن يدى النبي يوسيتي كوكو شي اكامت وسيتي ده كوتا تاو مقبتي وان ده يوم وسيتي ده النبي كما يوم وسيتي نيجا تيكون الامت duk umarnin da ya shafi annabi ya shafe mu sai abinda shari'a take bance shi da shi. Mun karanta ayar da mai littafin ya bude babin da ita, sannan mun karanta hadisi na farko, hadisin Abdullahi dan Umar da Ummu na Aisha, Allah shi gane dagare su su biyan, duka suka ce manzon Allah ya ce ma zala jibril yusili bil jari hatta zamantu annahu sayuwarisu. Mala'ika Jibril bai gushe ba, yana mun wasici da makwabci har sai da na tsammaci makwabci na iya gadar makwabci dan uwansa nan gaba, kamar zai zo ya gadar masa wato da wahayi wanda zai gadar wa makwabci gadan dan uwansa, gadan makwabcinsa. Muttafaqun alayhi, wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rubuta. Hadisin da zamu tashi yau, wa an Abi Dharr radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya Aba Dharr. يتي يا أبا ذر إذا طبقت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وانا حديثي أنكر قولك أبو ذر الغفاري رضي الله عنه يتي منذ صلى الله عليه وآله وسلم يتي يا أبا ذر يا كي أبو ذر إذا طبخت مرقة إذا ذاك دف رومه فأكثر ماءها كيويت روان لكي تكر رومه وتعاهد جيرانك كبيبيتي مقبتنك. معنى كون نيك أن ترفع مسا لن أبن دفع آرسا با أمد دينك شارونه كي كتلي أجدنك. وياك ماتا كيويت روان لكي تكي كبيبيتي مقبتنك da dan abin da ba a rasa ba. An gane ku? A wata riwayar da ba ta Imamu Muslim ba, yace idza tabakhtum al-lahm fa akthiru al-marq fa innahu awsa'u wa ablagu bil jiran. Wato yawaita ruwa din nan shi zai fi zama abu mai yalwa, shi zai fi isarwa ga makwabta. To anan gurin malamai suka ce fiqhun dake cikin hadisin bibitar makwabta da kyautata musu. Sannan abu na biyu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kallafa maka abin da ba za ka iya ba, tunda ka'idar shari'a musulunci la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. A madadin manzon Allah ce idan za ka yi romo ka sai naman da yawa, kila za ka ce ai ba kuɗi, sai ce to ka yawaita ruwa. Ko da ba ka da kuɗin ƙara nama, amma din ruwa kam ai ba za ka ce ƙarsin ruwa a sandarka ba. Idan ya so, idan aka kwalbowa kowa irin ludayi biyu da ɗan ɗaukan nama guda biyu, ya je sai biredi ya tafa ma shi ne fa aksir ma aha wa ta'ahir jiran. Wa fi riwayatin lahu an abi dharrin qal inna khalili sallallahu alayhi wa alihi wa sallama awsani idza tabakhta maraqan fa aksir ma aha ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف ماذا الله صلى الله عليه وسلم يفتح من الحديث كما يقول أبو ذر الغفاري إن خليلي أوصاني بداتينا شيني ماذا الله يا يمم وسيتي يتدني إذا طبقت مرقا إذا هرزاك دفع رومه فأكثر معه تو يويتروان لكي جيكي ثم انظر أهل بيت من جيرانك sannan duba ma'abuta wani gida cikin makwabtanka fa asibuhum minha bima'ruf ka dan samar musu minha daga cikin roman nan bima'rufin da gurgurdan abinda al'ada ta gudana ana iya yi an fahimta ku to wani hadisin kamar ya ƙara bayani kan wancan hadisin yace ta'ahad jiranak wani hadisin yace wato tumanzur ahla baytin min jiranik duk ma'abuta wani gida cikin makwabtanka fa asibuhum minha bima'ruf ka dan basu dan abinda ba a rasa ba na insani cikin wannan roman da kai ina ba ta fahimta hadisin farko kila zai iya bada ma'anar cewa dukkan makwabtanka sai kowa ya samu to ai kuma nan ta iya yiwa kai kanka naman baki da yawa nama ne 200 kai ma dai ka zo dan dai ka mai da yawon bakinka to idan ka ce kana da makwabta waɗanda suke sun kai gidaje uku ko hudu ko biyar a ce kowa sai ka bashi to kaga ai kila wani gidan yanka ɗaya za a tura ina fata an fahimta in mutum yana da yalwa kaga wannan babu wata matsala zai iya dafawa mai ɗan yawa wanda zai aika makwabtansa kowa gida in mutum baya da yalwa fa to a nan gurin sai ya duba wanda gidansa ya fi kusa ya dan san masa ya kyale sauran dai da aka rarraba da yawa sai ya zanto kowa bai ji komai ba to amma dai da a ce kowa bai ji komai ba gara abin da za a baka kai maka lallai ka mai da yawon bakinka ina fata an fahimta shine sun manzur ahla baitin min jirani fa asibhum minha bima'ruf al-ma'ruf wato abin da yake a urfi idan ka bayar ba za a ce yayi kankanta ba idan an lura da mai halin ko matsayin tattalin arziki irin naka to wannan abin idan ka bayar za a ce lallai bai yawa ba bai kadan ba shine bi ma'ruf abin da ake nufi da ma'ruf kenan wannan hadisi riwaya ce ita ma wanda Imam Muslim ya rawaito dan ya ce wa fi riwayatil lahu riwayatil lahu wato lamiri na kuma zuwa ga al-Imam Muslim wato shi ake nufi وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل ومن يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه متفق عليه وفي رواية لمسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه البوائق الغوائل والشرور wannan hadisi an karbo daga Abu Huraira Allah shi kare yadda a gare shi yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min har sunu kenan to yana cewa wallahi bai yi imani ba wallahi ba yana cikakke imani wallahi ba yana imani kila sahabbai suka ce da shi wa man ya rasulullah wane ne ya manzon Allah kada sai manzon Allah ce allazi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu wanda makwabcinsa bai amuntu ba daga dangin sharrinsa wanda makwabcinsa bai amuntu ba daga sharrinsa duk mutumin da makwabcinsa ke zaman tsartsar da shi yana zaman razana da shi yana jin tsoron kila ya cutar da shi a dukiyarsa ko ya cutar da shi a jikinsa ko ya cutar da shi a mutuncinsa to wannan mutumin ne manzon Allah ya yi rantsuwa wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min wannan da nuna girman haƙƙin makwabci dan kaga rantsuwa farko kawai ta wadatar kai ko da ba rantsuwa idan manzon Allah ce la yu'min magana ta riga ta kare to amma menene ma'anar yin rantsuwa kuma rantsuwar kuma ya mimeta ta har sau uku kaga dukkan wannan jinjinawa ne da girmamawa dangane da haƙƙin makwabci man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu kuma jar wannan jar din ya shafi musulmi ya shafi wanda ba musulmi ba ya shafi dangi ya shafi wanda ba dangi ba ya shafi wanda kuke shiri ya shafi wanda ba ku shiri kasancewar ba ku shiri da mutum shikenan sai ka musu shari a musulunci rashin shirin ku daban wata rana kwaye sulhu ku sasanta waɗansu ma ba za a sasanta ba a nan sai an je kiyama waɗansu ma sai an wuce siraji duk suna rigima da juna kuma duk gashi 'yan aljanna ne. Bayan an riga an ƙetare siraji an je can wata ƙanƙara ta ƙarshe da inda za a shiga aljanna sai a dakatar da su duk a cire wannan abin da ke cikin zukata shi ne wanda za a nama fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sirrin mutaqabilin. Sannan a cire na kowanne a jefar dan ba a shiga cikin aljanna da zai yanzu ne na nan ana sauna a sahu ba zai yafe ba sai an je can. An daka bai yadda ba sai an je can kafin a shiga sai a ce a rama masa tafin da aka masa da aka rama masa ya huce sai a shiga aljanna ikhwanan ala sirrin mutaqabilin. Ashe kenan kasancewar ina kullace da kai a zuci ba shi ke nuna shari'a ta bani lasisi in cuce ka ba ko in ga za a cuce ka ina da halin karewa in ki karewa ba. Rashin shirin mu ni da kai wannan daban yake amma ba shi ke nuna in zalunce ka ba. Shari'ar musulunci ba ta yadda da zalunci ba. Allah kuma baya son azzalumai. Ina fata an fahimta. To kaga shari'ar musulunci shari'a ce ta adalci. Komai rashin shirinka da mutum in za ka faɗi magana game da shi ko za ka yi ma'amala game da shi ka ma'amalance shi bisa ga adalci ko magana da ta fi shi ka faɗe ta bisa ga adalci shi ne ma'anar wa idza qultum fa'adilu walau kana dha qurba ɗaya daga cikin wasiyya guda goma. Kuma shi ne ma'anar ya ayyuhal ladzina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw al walidina wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'u al hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira. Duk maganar da zaka faɗa ta shafi mawadaci, ta shafi talaka, ta shafi ubane uwa wa ƙani, ka faɗi magana ta gaskiya. Ko da wannan gaskiyar in ka faɗe ta zai zanto ɗora laifi ne kan mahaifinka to dole sai ka faɗa. Ko da laifi ne kan wani talaka dole ka faɗa. Ko da laifi ne kan wani babba a cikin gari kan wani mawadaci dole ka faɗa. Kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi. Ko da akan karan kanka ne walau ala anfusikum ko da akan waye sai ka faɗa. Abinda ake so kaiwa mutum adalci. Wanda ya taka ma ko ya zubar maka ba ka cewa to ga wani abu ya shafi shi na gaskiya sai ka ɓoye yi wani ne da ya muka za tabbatar da gaskiyar nakan da baka yafe ba asiri da za a biya ka a kiyama ko me ya hana ba ka yafe wali ya abu wali faɓa wala ta hibona an yi tsoron lafa lafa wani lafa ko rage rashin adalci ba karamin illa ba ne ba a cikin rayuwa. Na haka ya kamata mu yi wa kanmu adalci, yi wa junanmu adalci, yi wa 'yan uwanmu adalci. Wanda yake tare da mu kan fahimta ɗaya ta addini da kan aƙida ɗaya mai masa adalci, wanda ma baya tare da mu kan fahimta ɗaya ta addini kan aƙida ɗaya ta addini mai masa adalci. An gane ku? Kar mu yi wa mutum ƙarya kawai don shi ɗan bid'a ne, kar mu yi wa mutum ƙarya kawai don shi kafiri ne, kar mu yi wa mutum ƙarya mai ƙaga masa laifin da bai ba kawai don shi bai bude da kowane sare ne. Musulunci bai yadda da wannan ba. Ina fatan kuna fahimtar. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Ji wannan taukidi. Qila wa man ya rasulullah, qala alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Wa fi riwayatin li muslim, a wata riwaya ta muslim yace la yadkhulul janna man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Ba shi shiga aljanna wanda wato makocinsa bai amince daga sharrinsa ba. To wajen wancan hadisi na farko ko riwayar farko la yu'min da manzon Allah faɗa har sau uku yana ɗaukan ɗaya daga cikin ma'ana guda biyu ne ko dai zanto nafiyun li aslil iman ko kuma zanto nafiyun li kamalil iman. Shin manzon Allah ya kore imani ne kwata-kwata ga dukkan mutumin da makocinsa bai amince daga sharrinsa ba ko kuma a'a ya kore kamalar imani ne? Mutumin na da imani amma cikakke ne babu. Wanne ake nufi da hadisi?
Cikakke ne babu.
Ma'ana kore asalin imani ne ko kore cikar imani ne?
Cikar imani a kore.
Waɗansu suka ce zai ɗauki ma'anar kore cikar imani kuma zai iya ɗaukan ma'anar kore asalin imani. Yaushe zai ɗauki ma'anar kore asalin imani ga dukkan mutumin da ya cutar da makwabcinsa kan abin da ya san yana da nasi haramun ne cutarwar amma ya halatta haka. Istihallal iza lil jiran masalan ya halatta cutar da makwabta wannan ba ya zama halatta haramun ba, halatta haramun ko menene matsayinsa? Ya zama kafiri. Ma'ana ko da mun ce kore asalin imani ne sai dai in yi mun yi masa wannan fassara, sannan zai koyi ma'anar kore asalin imani. Amma in ba haka ba sai dai mu ce kore kamalar imani, mutumin yana nan da imani cutar da makwabci kuma wato da yi haramun ne, to wannan haramun din da ya aikata, wannan ma'asiya din da ya zakewa, gwargwadon girman ma'asiya, gwargwadon yadda za ta rike masa girman imaninsa. Ina fatan kun fahimta. To wace ma'ana ta dace a wani ƙarshe shi dai idan muka ɗauki ma'anar Allah ne da ya mun jaru ba wa ikahu, muka ce ya kore asalin ibadi, to kun ga sai mun yi dogon tawali da dogon bayanin cewa ai idan ya halatta cutarwa ko ya halatta riskar da sharri ga makwabci din, to wannan kuma dole sai ai sharri mutum zai dogo, amma nan sun hadisin da gaggawa ba ya kawo shi kira fata ma, amma dai abinda zai fi saurin fahimtar cikin hadisin wato shine abinda baya bukatar mun dogon tawali ne a fahimtar sa, wato yana kore kamalar imani. A takaitai ma mutum ya ce baka yana kore asalin imani, sai ka ce to sai in an yi masa fassara kaza ne ya kore asalin imani, dan kar waɗansu masu aqida irin ta Khawarij wanda suke kafirta mutane su bil kaba'ir ya zo ya kafa hujja da irin wannan hadisin. Ina fatan kuna fahimta. Kusan Khawarij idan mutum ya yi laifi daga cikin kaba'ir za su kafata shi, Mu'tazila kuma su ce a'a ba kafiri bane amma ba mumuni bane. Manzala bainar manzala sai ne, amma a nan a duniya kenan, idan an tashi a lahira kuma huwa musannadun fil nari, aka sun mutar da azaba. To amma aqidar ahlus sunna wal jama'a kaba'ira da ma'asi ba sa kafirta mutum, dan mutum ya je ma wata kaba'ira cikin kaba'ira, dan mutum ya je ma wata ma'asi cikin ma'asi, wannan ba shi nuna kafirci sai in ya halatta ta ne bayan ku ya san nafsi ya halatta. Ku dai fahimta, kada mutum ya kafa hujja da wannan hadisi wajen kafirta mai sako. Idan an yi magana ya ce ai manzon Allah rantsuwa ya ce wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, ya zan ce mutum yana da imani ba manzon Allah ya rantsa baya da imani? Kaga wani zai iya ɗaukan wannan hadisin ya zafin kai a na dai kenan. Wannan kuma maganar a ɗayar wayar la yadkhulul jannata man la ya'malu jaruhu bawa'ikahu, ba zai shiga aljanna ba, to za ki nufi da ba zai shiga aljanna ba? To shi ne nan ma sai ka koma wata fassara, ko dai ka ɗauka ba zai shiga aljanna ba idan abin nan halatta waye, ya san haramun ne cutar da makwabci shi kuma ya halatta, halatta haram ba ya zama kafirci ba? To kawo tun da kafiri ne la yadkhulul jannata aslan, babu shi ba aljanna. Ko kuma a'a mu ɗauka abin da ya yi ma'asiya ne, in mun ɗauki fassarar ma'asiya, amma sai aka ce la yadkhulul jannata, me ake nufi da la yadkhulul jannata? Ai haza jaza'uhu in juziya bihi, wannan shine sakamakonsa, inda za a yi masa sakamako da shi ba zai shiga aljanna ba. Ina fata an fahimta. Amma Ubangiji ta'ala ya riga ya ce inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, yana gafarta abin da bai kai suka ba ga wanda ya ga dama, inda za a yi masa sakamako da shi ne sakamakonsa ba zai shiga aljanna ba. To amma akwai batun cewa Ubangiji na yafe abinda bai kai wata maza wanda ya gada ma, wannan ɗaya daga cikin ma'anoni kenan da malamai suke faɗa. Ko kuma ka ce a'a ma'anar cewa la yadkhulul jannata ay mabda'iyyan, la yadkhulul jannata fi awwalil amri, a farkon al'amari ba zai shiga aljanna ba tunda ya cutar da makwabcinsa, har sai an cire wa makwabcin nan nasa haƙƙinsa, ko kuma har sai an sa shi cikin wuta an yi masa azaba gwargwadon laifinsa, sannan sai a kai shi na aljanna. Ma'ana bai shige ta ba a cikin masu shigar ta a jerin farko, a'a ya shige ta ne bayan an yi masa azaba ta gwargwadon laifinsa. A ce a nan sai zanto la yadkhulul jannata, ma'anarsa la yadkhulul jannata ba ta kan san san ba zai shiga aljanna ba, ko kuma a'a la yadkhulul janna a cikin sahun mutanen farko da za su shiga aljanna, wata ma'ana zai nuna
sahun farko
ba zai shiga aljanna a cikin to. A nan gurin ku ɗauka a matsayin dukkan abin da yake laifi ne da bai kai kafarci ba, ko kaji an ce ba za a shiga aljanna ba, to abin da wannan yake nufi ko dai mu fassara shi da cewa ai sakamakon irin wannan laifin kenan inda za a yi masa, to amma akwai tsammanin Ubangiji ya yi ne ya ce masa, ko kuma mu fassara shi da cewa ai ba zai shiga aljanna ba cikin saman farko, a'a sai Allah ya dace cikin waɗanda wuta za su je, sai dai ko ceton mai ceto ya sa kafin ya je a cece shi ko kuma a'a sai ya shiga wutan an yi masa azaba gurgurdan zulubin nan da gafi a kirisa kai shi na kashi aljanna dan saboda aqidar ahlus sunna wal jamaa ya dan uwa wato mutane a ranar tashin kiyama kashi uku kashi na farko wanda za su shiga aljanna ba maganar wuta ta tsara su so ne dukkan annabawa da salihan bayi da shahidai da dukkan mutumin da yake da rinjayen aikin alkhairi idan an kwatanta da sharri alkhairin ya rinjayi sharri wannan ana sa ran su shiga aljanna kai wa abin nan annabakan ayyan take yake sauran waɗannan su ba ana sa ran su shiga aljanna ba kai daga nan sai kashi da biyu waɗanda za su shiga wata qaulun wahidan din sun shiga babu ta su ne kafirai mushrikai munafikai yahudu nasara majusawa mulhidai arna da sai waɗanda su waɗanda su shiga musulunci ba gaba ɗaya ko sun shiga sun fice an fahimta ku sun fice saboda kafirci su to wannan dama kaunar wahidan mutuza su kuma ba mutuwa kashi na uku su ne mummunai waɗanda suke da imani amma kuma suna da ayyukan safo masu yawa su irin waɗannan waɗansu daga cikinsu Allah na iya yafe musu kafin a shiga aljanna a ce an yi kafin a kai su wuta a ce an yafe musu waɗansu daga ciki za su ci moriyar ceton masu ceto waɗansu daga ciki har sai an sa su cikin wuta an yi musu azaba sannan da gaske a kire su a kai su aljanna wannan sai ya samu kudurar sakamakon cewa idan an shiga aljanna ba a fita amma idan an shiga wata ba ana iya fita wannan sai babu sakamakon cewa aljanna kalar mutanen da suke shiga mummune ne kadai amma wata kalar mutanen da suke shiga wani iri ne biyu kafirai da kome musatul mu'minin kafirai da masu sako cikin mummune bambanci shine kafirai in sun shiga za su dawo ba amma usatul mu'minin ba su sako cikin mummune in sun shiga ba ba su dawo ba daga karshe za a cire su a kai su gidan aljanna wannan shine abin da dalilai na shari'ar musulunci suka rubuta hadisi ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga a nan gurin ba masu aqida irin ta mutazilanci ko khawarijanci suna ganin in dai ka shiga to ba magana fa waye ba karka shiga ga rubi na fa nasi in dai ba ijtimal ba kawai za su dauki nusus amma ne wanda galibi sun zo kan kafirai wa ma hum bi kharijin min an-nar sai mun san tauka kun ji ba wa ma hum bi kharijin min an-nar idan wannan umuman za su dauka ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا يقوم مكه تنوين ان كارفي كده ويدن يزنا مكا اكيد خالدا فيها وله عذاب مهين كما وقت ده فيك تو ترى wannan umuma sun suke dauka ومن يعص الله ورسوله فان له النار جهنم خالدا فيها ابدا حتى اذا راوا ما يعدون فسالون من اضعف النار ترى wannan umuma sun suke dauka sai duk mai sako zai shiga wata ko bai ta ukuta ba sai me yasa ce Allah ce wa man ya'sa Allah ma afiya ce da sako sai su dauki irin wannan kuma ba su da haka ya kamata ɗan uwa su yi hattara mutum ya san a ina zai koyi karatu musamman wanda yake da alaka da aqida dan kada mutazilanci ya shige shi ko khawarijanci ko shi'anci ko dukkan wani wato kungiyanci wanda ba da alaka da addinin musulunci dukkan wata fahimta ko aqida da ba a ciro ta daga alqur'ani da hadisan manzon Allah ba duka da hakkin magabata na gari duk waɗannan suna cikin abin da ake kira nusutul wa'id kamar manzon Allah ya ce man gashara laysa minna mahla wanda yayi mana alwudu baya cikin mu an gane ko marwa dai ba an sunnati wannan yana nufi wannan yana cikin nusus wa'id wato waɗanda suke ɗauke da razani eh dan manzo Allah ya ce bai san baya cikin baya cikin mu baya cikin mu yan aljanna yahtamil baya cikin mu musulmi yahtamil baya cikin mu masu kamalar imani amma yana cikin masu imani na gama gari yahtamil manzan Allah bai bayyana me yake nufi da laysa minna ba dan ya razanar da mutum dan gane da duk aikin da aka ce laysa minna ka kauce masa dan ya daukar laysa minna ya zama kafiri laysa minna baya cikin aljanna laysa minna kaza laysa ihtimalat sun suna da yawa to amma dukkan su kamar da aka faɗa abinda suke dauke da shi razani wannan ma'anonin da za su dauka don su labanar da mutum sai ya nisa sama. Ina fata an fahimci. Amma ba dai idan mutum ya mutu yana yi ba mutum za ka sai zai dawo cikin wuta. Aƙidar ahlus sunna wal jama'a dukkan mutumin da akwai ƙwayar zarra ta imani a cikin zuciyarsa ba zai dawo cikin wuta. Ina fata an fahimci. Dukkan mutumin da akwai ƙwayar zarra ta imani a cikin zuciyarsa. Muna faɗin wannan don saboda nafsi ya tabbatar. Dalilai na shari'a suka tabbatar ba don zuga mutane su rinka daukan ayyukan sabo ai ba komai tunda ma abin haka ne ba komai ba komai ita wutar ai garri ce tunda dai ga asar sun zo waɗanda suke nuna wuta da muke ji ta duniya ɗin nan ba kashi ɗaya ce cikin 70 ta wutar lahira kaga ai tana da zafi da yawa to yanzu dan Allah ko da garwashin wuta ce da Allah dan rike mana kafin mu karasa sharhin wannan hadisi ba zai ruku ba to balantana a ce a cikin wutar mu take tsundum to balantana a ce wutar ba wai ta nan duniya ba wanda ake soye ko sai da ita a'a wanda take ta lahira wanda za ta narkar da jikin mutum da fatar mutum kullama nadijat juluduhum badallahu juludan ghayra hadhi yadhuqul azaba inna allaha kana 'azizan hakima sai kan ga wannan labarin ta ba mai sauki bane ya kamata ba wai surutu ubangiji amma waɗanda duk ba sa jin tsantsanin imani a zuciyarsu waɗanda suke jin zaƙin ma'asiya da saba ma ubangiji sai su daga ganin laifin su a idan kaɗan ne a idan dan wannan ba dan wannan ba sai su rinjayar da nafsoshi da suke nuna yalwar rahama da fadin gafara sai su kallo wannan nasu sai su rena ma'asiya a waje ɗaya kuma akwai waɗanda su kuma in sun kalli nafsoshin da suke nuna azaba sai su kalli nasu kaɗai ba sa nuna fadin rahama sai wannan su gadar musu da alkanut ko alkunut min rahmatillah Allah kuma ce la taqnatu min rahmatillah al-ya'su min rahmatillah Allah kuma ce la ta'su min rahmatillah innahu la ya'su min rahmatillah illa al-qawm al-kafirun ba wasu ake zai saka sakiya kada girman ma'asiyarsa ya sa ya dinga tsammani daga kamar ubangiji kada girman ayyukansa na lada ya sa kawai ya amince daga makarin ubangiji amince daga makarin ubangiji ka dauka ta tunda dai har Allah ya sa dai kiyamun dai ga kina je umara ga kina je aikin haji na je da musulmai na gina masallaci da wutar islamiyya ana ta karatu a cikin kana mu kana idan nan ma ba kan fi darajatul ula fil firdaus al a'la Allahu kuma kan dari ke waye ba ka labarin an karba ko ba karba ba to so ake ka tsaya saka sakiya an gane ku وبين الرجاء والخوف كن مثل طائري وقف من عذاب الورد من وسع رحمتي ومهض الرجاء أمن ومهض مخافة إياس توسط تنجو من قبح خصلتي أكون من الجمعية فكان الرجاء والخوف سيكا لما كمارية زوزوكي كسن كيوا سكان تكافتان تبدابين أقول لك دومن تنطر الرجاء سيزنطو أمن نيم مكر الله kamar yadda tsantsar alkhawf sai da to ya asu ne min rahmatillahi sai ce tawassat kai dai ka zama tsaka tsakiya tandumin kubi fislah da wannan ne zaka samu ku fita daga mummunar tabi'a baka zan to kashi daga cikin al'amarin munkarillah baka san to kashi daga cikin wadanda suke yi isu min rahmatillahi ina fatan kun fahimta ma'ana dai la yadkhulu jannata wallahi amara daruhu wa waiqahu menene ma'anar ta kenan la yadkhulu jannata awwalan an gane ko ba zai shiga aljanna a karan farko ba domin akwai ihtimalin akwai yiwuwar a kama shi da laifinsa a yi masa azaba cikin wuta amma dai ba zai zama ba da karshe za ka rishi a kai shi aljanna ba wa'ana na kulla ya ba aljanna ta itlaqan ba sai fa in mun fassara shi da cewa ya halatta cutar wanne kamar yadda bayani ya gabata a baya albawa'ik mala yace ai alghawa'il washurur alghawa'il jam'i na za'ila ashurur jam'i na sharr wato sharri dai kawai shine zaka ce wanda makaucinsa bai aminta daga sharrinsa ba da kake so ka ce kai wani ne da ke da da kace mobulus sai ka tuna mun jiya na taho daga Kaduna na tsaya wani gari sallar juma'a da duk wani malami yana hutu da cewa al-mufallas manzo Allah ya ce azaruna man al-mufallas al-mukhlis al-mukhlis gaskiya kaga da jama'atul islam tana aiki da tuntuni da ba ai wannan girman ba ya kamata jama'atul Islam tana da karfi tun tunda limaman juma'a zaka tsara musu semina, ana koya musu da su hudu ba, ana gyara musu larabcin, ana koya musu kaza. To ba tai ba haka kansu da ulama da biyo baya ita ma ta dan fara kuma ta dadiya. Haka dai kungiyoyi duk suke gaskiya idan mutum ya je duk wanda zai yi kan sallar juma'a kawai ya shigo. Sai ka rasa wanne ya boni kyau tsakanin hudubar juma'ar da karatun fatihar limama. Kuma ka duba ka ga haka iyayenmu da kakanninmu suke ta sallar juma'a wajen shekara 70 wani irin wannan juma'ar yake. Kai tsotsayi kai ka ji sau ɗaya wallahi da wuya kamar ana sallar kafta. Wallahi wannan kuma za mu ce suna da uzuri ba suna zuwa Kano su sai magi ba don ba za su zo Kano su yi karatu ba ko su zo su ɗauki malami. Ina da gaskiya ba za a ba da uzuri gaba ɗaya ba. Da omo da sabulun wanki da sabulun wanka da siminti ba Kano suke zuwa su saya ba. Suka umarci shi ya koma can? Ya yi ne? Ya yi musu hidima? Allah fa'ala. Malam duk fa zama inda babu addini akwai hatsari a ce. Kawai dai kan zaka sha iska kyauta ko ba fanka. Amma maganan addini ba wato sai a tsakani da Allah. Allah. Ya dai kamata irin waɗannan mas'aloli a cikin karatu mu ringa taso su don mu ga wani irin aiki za mu iya ya kawo ka. Gaskiya. Amma wallahi akwai abin da su kore da gaske. Da kace al-mublis zai ce jawo wannan magana. Al-mublis manzo Allah ya ce al-mublis shine wanda yake zai zo ranar tashin kiyama ga sallah, ga azumi, ga zakka, ga haji. Ko kamar yadda manzo Allah ya faɗa. Yace amma zai zo gashi ya zalintuwa ne, ya suke ruwa ne, ya zubar da jinin wani. Sai a dinga ɗaukan ayyukansa na lada ana biyan bashi ga mutanen da ya cuta. Har ya kasance gaba ɗaya ayyukansa na lada sun ƙare ba abin da ya saura a har yanzu bai gama biyan bashi ba, sai a ɗauko zunuban mutane sai a ɗora masa sannan kuma a kora shi. Shi ma duk wani na cikin ayyukan su kawai indai ya mutu da imani ba kafirce ba zalunta wata ba ce idan ya shiga wata ba shi ke zuwa ba zai fita. Shiga wata dai mujarrad cewa wani ya shiga wuta. Ko aiki gaza na kai mutum wuta ba shi ke nuna in ya shiga kuma zai dawoma ba. Da haka na muku wannan kashin don ku gane. Kashin mutane dangane da sakamako kashi nawa ne?
Uku.
Yan aljanna tsantsa da yan wuta tsantsa da kuma waɗanda suke tsaka-tsakiya. Sun yi aiki suna da imani amma sun yi aikin da za a yi musu azaba a ƙarshe da a cire su a kansa. Wannan kuma duk lissafin Al-Qur'ani ya nuna. آيان كوي ذن جاومنا بذن فسرها والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وانا بصني فرصوا وانا ذات سيقاء الجنة سنة ما صدوا وما أشكي جماعة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار جاكم أكتي والذين اتبعوهم أن يزوى يوم indai akwai wanda ya bi su ba bi haka kawai ba bi ihsanin wannan kalmar bi ihsanin din tana da kyau ka tafi akan aqidarsu ka tafi akan fahimtarsu ka tafi akan tsarinsu ta fuskar imani ta fuskar tawakkali ta fuskar ibada ta fuskar suluki ta fuskar dabi'a halayya bi ihsanin din kenan ko yaya ka bi su ba in ka saba wa aqidarsu ba ka bi su bi ihsan ba bitali ko ba za ka samu sakamako irin nasu ba. To wannan su ne radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidin fiha abadan zalika al-fawz al-azim. Wannan ba sai ga aljanna kai tsaye ba maganan fita ba. Nabiyyu wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiquna wa min ahli al-madinati maradu ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn. Zami Musa azaba hasu biyu. Wannan fa kafin ajal lahira. Thumma yuradduna ila azabin azim. Sannan a maishe su azaba mai girma, to me ake nufi da wannan azaba har su biyu? Waɗansu suka fassara azaba ta farko a filin yaƙi, amma kuma ai ba a yaƙar munafukai. Waɗansu suka ce abin da ake nufi da azabar farko shi ne cin nasarar musulunci da za su riƙa gani suna jin haushi, ko hum yata'azzabuna nafsiyan, suna ɗanɗanuwa da azaba a zuciyarsu su ga shari'ar musulunci ta ci gaba, haushi suke ji, suna ta ƙonuwa. sai ta tuntuka kala-kala, wani ya yi asama, wani ya yi ciwon ciki, wani ya yi ciwon gaba, sai ya ta'azzabu na nafsiyyan wallahi-tallahi. Azaba ta farko ke, azaba ta biyu shi ne waɗansu suka ce a wurin mutuwa, waɗansu suka ce a azabul kabari. Wannan yana ɗaya daga cikin ayoyin da ake kafa wajen dukan azabul kabari. Ala kaulin min al-qawlin mufassirin fi tafsir al-aya. Dan waɗannan azabun guda biyu kafin tashin kiyama ne. To yau ne azabun kiyama yace thumma yuradduna ila azabil azim. An gane ku? Sannan mu'akharuna akrafu bi dhunubihim. Sai waɗansu wanda sun yarda da laifin su. Khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a asa Allahu an yatuba alaihim inna Allaha ghafurur rahim. Ba su ne kashi na uku ba, sun yi aiki na gari sannan kuma ga me, ga aiki mara kyau. To wanda aka ce tabbas Allah zai karɓi tubansu shi ne asa. Daga cikin sakon da za su dace da ce ta masu ceto, daga cikin sakon da za su karɓi tubansu ma na dama laifin bai kai girman a yi musu, a su dawama a cikin mutu ba za a cire su daga kansu, rahamar Ubangiji za ta karfe su a fitar da su. An gane ku? Idan Allah ya kawo ba mun samu kashi uku ba duk da nasarar Qur'ani. To shikenan sai mu'tazilawa ko khawarij ko masu ban aqida su irin dai Qur'ani yau dinnan, sai wani ya zo ce ai mutanen kala biyu ne, ko dai mummuni kadai ko kuma kafiri kadai. Mummuni dama aljanna ne ba magana shiga wuta, kafiri kuma wuta ce ba magana shiga aljanna. Ma'ana dukkan wanda ya shiga wuta a wurin su ko kafiri ne, ko ba zai taɓa fita ba ma hum bi kafirin nan. To irin wannan illar su dama shine zaka ji an jawo maka Qur'ani. Ba ma matsalar dama ba a yi wasu fassara mana gaskiya ba, to galibi waɗansu kuma da an jan Qur'ani sai ga an karya abin da sa ko da bai san me aka ce ba a fassara ta ce ai ya ja aya ya fassara ya fassara ya fassara ya fassara. Allah ganar da ku. Wa anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nisa'al muslimati la tahqiranna jaratul lijaratiha walau فرس نشات متفق عليه. وعنه لمرنا كما زوغا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي من ذا الله أسراد أمنشان الله ذكارة تبتا قريش دا يالين جدا سياتي يا نساء المسلمات يا ماتم مسلمي انغانكو من باب إضافة الشيء إلى نفسه يجي ننكوه بذا مشي نساء مضاف المسلمات مضاف إليه معنى أيتها النساء المسلمات يا قومات مسلمين لا تحقرن جارة لجارتها كد مقفتيا ترين قوت ولا كنت مقفتيرت ولو فرسين شات قد غرغدن كوفت كوكما نظام تيكنا أبن ديسا تنكي أخوة كوفت وكيتي مصر yana ɗauka kofato sai in ya zama na doki ko na rakumi ko na abin nan na akwai da tunkiya ma kofato ne? Kofato ne? To shi ke nan kofato ne. Hausar ce sai a hankali al'amuran. Amma wato wannan a fassara kenan, akwai waɗanda suke fassara wato firsin shi ne wato kofato kenan. Waɗansu kuma suna nuna firsin ɗin nan wato azumin qalilul la. Wato wani kashi ne a jikin dabba wanda yake da karancin nama, kusan bayi da nama a jikinsa. To abinda dai hadisi ke nunawa, kada wata mace ta raina ƴar uwarta mace, walau firsina shatin, wannan rainin ko da gwargwadon wannan kashi ne ko kuma kokoto. Waɗansu suka ce la ta haƙirin na jaratun lijaratiha fi ma tuhubi bihi ilaiha. Ma'ana kada makociya ta raina abin da za ta biya wa makociyarta na ihsani, walau firsina shatin ko da kofato ne na akuya, in shi ne abin da za ki ihsani zuwa ga makociyarki, dokar ki ga yayi kaɗan, matukar shi ne ɗan abin da kike da shi. Shi ne suke tawaye afdalul jud al-judu bil mawjud, afdalul judi al-judu bil mawjudi, wato mafi bitar kyauta shine yin kyauta da abin da shine a hannunka, shine kake da shi. In dai dan samun ka kenan ka ba da shi kyauta a yi a yi. Ina fata mun fahimta. Ma'ana kada ta raina dan abin da za ta bata koda tana ganin bai kai ya kawo ba, koda tana ganin dan kankane ne. An gane ku, wannan mubalaga ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen makwabciya ta kyautata wa makwabciyarta, ko mu ce makwabci ya kyautata wa makwabcinsa. Nassin ya shafi mace, amma a baya ga hadisan da kuma sun shafi amne, sun shafi maza, sun shafi mata. To amma aka sake nassin mata cikin hadisi domin a nuna dai lalle haƙƙin makwabci yana da girma mutuƙa ƙwarai da gaske. Wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi muttafaqun alayhi. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في داره ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم أنها موردين والله لأرمين بها بين أكتافكم متفق عليه روي خشبه بالإضافة والجمع وروي خشبة بالتنوين على الإفراد وقوله ما لي أراكم أنها موردين يعني أن هذه السنة وأن حديثي شما أنكبه لك أبو هريرة yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la yamna'u jarun jarahu an yaghriza khashabatan fi jidari, kada makwabcin da ya hana makwabcinsa ya kafa wata gaba ko kata ko jikin garonsa. Kai dai makwabci na ka riga na zuwa unguwar dan haka kai katanga da nazo ni ba ni halin da zan yi katanga ta sai na jingina katanga ta jikin taka kar ka ce za ka hana haƙƙin makwabta ka yi maka kyale ne in jingina. Amma yin daga bayan na jingina sai na zo na so in yi wata rumfa ta kiwon awaki na ko wani gidan tantabaru na zo na ɗansu katakwaye dole sai ka kunta ya ɗan huda katangar ka a sa sannan in sa ta minti in ɗan lili ki kar ka hana ni in ji manzon Allah. Kar ka hana ni makwabta ka ta nuna ina da wannan haƙƙin. La yamna'u jarun jarahu an yaghriza khashabatan fi jidari, da mutanen yanzu da wannan hadisi ai za su yi barna da yawa. Wani da gaya sai ba dan yana da bukata ba kawai dan mai ka san su mutanen masana da wannan, idan suka ji wannan hadisi ya ce kaza ba su lura abin nan umarni ne aka ce zai kai ko kuma bayanin halacci ne ake yi ko bayanin kaza ne ba za su kawai musamman inda ya tafi za a dan kuntata wani sai kawai ce za a yi aiki da wannan hadisin a rana saka ko ba bukata. Kawai ka ji mutuna dukkan garin gidanka idan yi magana ya ce a irin nan an faɗa cikin karatun sai sun sani. Wato abinda dalilin shari'a ke nuna ya ƴan uwa shi ne makwabci yana da girman haƙƙi a auren makwabcinsa, ya kai girman haƙƙin da idan bukata ta sa sai na jingina wani abu cikin garin gidanka ko na kafa wata gaba don in yi rumfa ko don in yi kitchen a gidana ko wurin da zan kiwoci dabbobina. Akwai bukata da ta sa sai na yi haka, to idan na ce zan yi kuma zan yi din ta hanyar da ta dace a shari'ance kar ka hana. Kun gane wannan zawadi ta sai bukata ta sa zan yi, kaga idan bukata ba ta sa zan yi ba kawai dan dai in kunta da maka wannan ni ba kuma ba ina da laifi wajen Allah ba. Bukata ta sa zan yi kuma sannan na yi amfani da ita ta hanyar da ta dace. In na ga garin baya da karfi ba zan zo in yi ta dukan shi ba don kada ya rushe. In ina bukatar huda ɗaya ce ba zan zo in yi huda uku ko huɗu ko biyar ba. In gaba ɗaya kawai za ta biya min bukata ba sai na zo na ka uku ko huɗu ko biyar ba. Amma in ɗaya ko biyu za su isa kawai don mugunta na ta cewa wai shari'a ta ba ni ce bari ta uku huda wata katanga shi na da bulon su mutum ruwa mu da fi a duk a zama ruwa a ya zama ɗaya sai ka huda. Kowannan kai ma ka san baka da gaskiya a wajen Ubangiji. Kullum mu yi aiki da ababai daidai inda aka halatta mana ko mu yi su da niyya ba ta cutarwa ba ga ƴan uwanmu, dan addinin musulunci baya san cutarwa yadda kai baka san a cuce ka to ko bai kamata kai kokarin cutarwa ba. Ina ba ta an fahimta la yamna'u jarun jarahu an yaghriza khashabatan fi jidari, kada makwabci ya hana makwabcinsa ya sanya wata ya sanya katako ko wata gwafa ko wata dirka a jikin wato katangarsa. An gane ko? Sun makala bayan Abu Hurairah ya karanta wannan hadisi sun makala sannan ɗaya daga cikin marwayata hadisin ya ce ya ƙulu Abu Hurairah. Abu Hurairah yana cewa lokacin da ya karantar da wannan hadisi ga waɗansu cikin ɗalibansa sai ce mali arakum anha mu'ridin, me ya same ni me ya faru ne na ga kun kawar da kai daga wannan sunna ta manzon Allah. Ma'ana lokaci bai tsawo ba har waɗansu sun fara hana makwabtansu su kafa garu a jikin su kafa katako a jikin mai katangarsu, lokaci bai nisa ba kenan. mali arakum anha murdin, me ya faru naga kuna kaucewa wannan sunna cikin sunnonin manzon Allah? Wallahi la armiyanna biha bayna akthafi, wallahi ina rantsuwa da Allah, la armiyanna biha sai na jefa ta bayna akthafi kum, a tsakankanin kafadun. To me yake nufi da cewa sai na jefa ta a tsakankanin kafadun? Sai malami suka ce yana daukan ma'ana biyu, ko dai la armiyanna biha ay hadhihi sunnah, wallahi sai na wurgo muku wannan sunna din ta manzon Allah, baina aka tafi ku a tsakankanin kafadunku. Tunda suka tafi sun ji karba, zan yi ta faɗin hadisin yana dira akan kafada, dan kafada tana kusur mai kunne, wata rana ya samu ya shiga duk abin da yake dira kusur kunne, wata rana zai shiga cikin sa. Haka suka ce. Wadan suka ce la armiyanna biha ad-damir yu'udu ila al-khashaba, wallahi in dai kun hana ni in sa katako a jikin garin gidanku ko makwabta na, la armiyanna biha, zan jefa katakon baina aktabikum akan kafadunku. Tunda kun saba sunnar manzon Allah, ko hana ni in sa inda manzon Allah ya ce bari in jefa ta akan kafadun, ma'ana sai zan to kamar razali yake musu in mun fassara ta da wannan ma'ana. Ruya khashabahu, an ruwaito khashabahu a tarwaya, ma'ana la yamna'u jarun jarahu an yaghriza khashabahu bil idafati wal jam'i, khashab ya zama jam'i kenan. Khashabahu a lokacin khashab sai zanto mudaf, haqu dhamir din mudaf ilayhi, wa ruwiya khashabatan a wata riwaya khashabatan, kamar da muka karanta bit tanwini, za a yi tanwini ala al ifradi, bisa ga cewa kalmar ce mufrada, wato khashaba katako daya, khashab katako daya. An gane ku? Kamar da muka cewa tamra kwayar dabino daya, tamr kwayar dabino din da yawa, kamar bakara bakara, shajara shajar, kaga shajara bishiya daya, shajar kuma bishiyoyi da yawa, bakara saniya daya, bakar shanu da yawa. To haka wannan khashaba khashaba. Wa qawluhu mali arakum anha murdin, me yasa naga kuna kawar da kai ga wannan ga ita, yani an hadhihi sunna? Imam An-Nawawi yace ina da sunna da yake karantar da su, me yasa wannan sunna ta manzon Allah ba ku aiki da ita a yau? وأنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. Sai lafa zai dane sai a ce in da kala a nai fa kala salama, amma in da kalu a nai fa kalu salama, kala salama kaunin munkar. Bai wato ya mutunta bakinsa kenan. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, wanda ya kasance ya imani da Allah da ranar karshe, falyaqul khairan, to ya faɗi alkhairi aw yaskut, ko kuma ya ci. Allahu akbar. Wato Ubangiji ta'ala da manzon sallallahu alaihi wasallam sukan danganta dukkan wani abu mai muhimmanci da ake so a ja hankalin bayi akai, sai a kwatanta shi da imani da Allah da imani da ranar karshe. Domin a cikin arkanin iman as-sitta, kamar da wadansu malamai suka ce, imani da Allah da imani da ranar karshe suna da girma kwarai da gaske an kwatanta da sauran. Domin sauran kamar imani bil malaika, imani bil rusul, imani bil kutub, da imani bil qadar, ba guda hudu kenan ba. Idan aka yi musu doguwar fassara, duk za su iya shiga cikin imani da Allah. Ina fata ku fahimta. To amma kaga imani da Allah ko ba zai shiga cikin sauran waɗancan su ɗaya ɗaya kun su ba, kai tsaye in ba dogon tawili ba. Kamar da imani da ranar tashin kiyama, to zai iya shiga cikin imani da Allah idan an yi dogon tawili, amma yana da muhimmancin da za a fito da shi fili, shi yasa sai a kawo shi su fi dama. Allah ce wala illa lahu an yakuna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir, zalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi, zalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir, zalika yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yu'minu billahi wal yawmil akhir, yu'minu a cikin Qur'ani ya yumitu nan ma gashi manzo Allah ya mai ta man kana minu billahi wal yawmil akhir falyakun dhaifan falyakun jaran falyakun khairan aw liyaskut. Mahallin shahid da cikin hadisin shine mai da manzo Allah ya ce fala yu'zi jarakum, dukkan wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe to kare cutar da makwabcinsa, sannan sauran kuma su ma babukansu za su zo nan gaba kamar maganar girman bako, sannan kuma da magana idan mutum zai magana ko dai ya alkhairi ko kuma ya yi shiru. وعن أبي شريح القزائي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت رواه مسلم. Wancan hadisin ai shi ma kamar ya kama da wannan. Duk irin hadisi ɗaya ne sai dai canjin lafuzar kawai. A can aka ce fala yu'zi jara, a nan sai aka ce fal yuhsin ila jari. Ko da aka ce fala yu'zi jara kar ya cutar da makwabcinsa. To ai ta iya bai cutar da shi ba ko baya masa ihsani. Sai wannan hadisin kuma yace me fal yuhsin ila jari ya masa ihsani. Da rashin cutarwa daban kuma yin ihsani daban. Kuma inda an ce fal yuhsin ila jarihi kadai da zai iya yana yin ihsani amma kuma yana fada yana masa gori ya masa ihsani ya gori kaga ya cutar suke an gane ku ma'ana lalle manzon Allah ya kai mutuka wajen nasiha ga al'umma wajen bayani duk abin da zai shiga duhu sai ya fito da shi bidi sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakrim dhayfa ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليسكت. كودين جلو زولا يزنا تاوي الامر بالشيء نهي عن ضده كو النهي عن الشيء امر بضده معنى اذا ان امر شيء كذا ابو كبر ان هناك كيشير wannan abun ne idan an hana ka abu kaba an umarce ka da kishiyar sa ne kamar yanzu ce la ta kun kada ka zauna ma'ana sa ne yi tsaye kowa a gaba ma'ana suka ce idan na ce karka zauna daidai yake da in ce tsaya kuma idan na ce tsaya daidai yake da karka zauna. To amma dai ina cewa wannan ba ko ina zai shiga ba gaskiya domin idan aka ce karka cutar da shi to ta iya wa in ce to na kibirin cutar da shi ba amma kuma ban yi masa ihsani ba. Ina fata mun fahimta kai masa ihsani ta iya wa ina masa ihsani amma ina cutar da shi. Ina fata mun fahimta ma'ana waccan ka'ida tankharim fi ba'd al-umur ba ala ba za ta ce ko ina da ko ina. Wa Aisha radiyallahu anha qalat qultu ya rasulullah inna li jarayni fa ila ayyihima uhdi qala ila aqrabihima minki baba. An karbo daga Aisha Allah shi kare da gare ta ce manzon Allah ina da makwabta guda biyu fa ila ayyihima uhdi yazuwa ga wanne cikin su zan bayar da kyauta. Ma'ana kamar tana da abin ba da kyauta kuma ya cancanci mutum ɗaya ne ba za ta iya game su su biyan ba wa zan ba wa zan hana. Sai manzo Allah ce ila aqrabihima minki baban ya zuwa ga wanda ya fi kofar gidansa tafi kusa da taki. Wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rubuta. Ma'ana idan kana da abin bayarwa ɗan kaɗan ba zai wadaci makwabtanka duka ba sai ka bawa wanda suka fi kusa na nesa sa kula idan ko za ka iya game su to wannan sai ka game su. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره رواه الترمذي وقال حديث حسن. أنكر بودك عبد الله بن عمر الله شكال يدعى قريشي يسي مزال الله صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله ما في الهير أبو كني أو لن الله خيرهم لصاحبه wanda ya fi su kyautata wa abokinsa. Idan akwai guruf na abokai ko bakwai ko ku goma wanda ya fi ku daraja a wajen Allah ba wai wanda ya fi ilimi ba ba wai wanda ya fi shekaru ba ba wanda ya fi kyau ba ba wanda ya fi kuɗi ba wanda ya fi yi wa sauran ihsani to shi Allah ya fi so a cikin dukkan guruf ɗin abokai cikin dukkan guruf ɗin ƙawaye. Idan kawai ne haka idan abokai ne haka idan masu waye haka dukkan wanda wani abu mai kulla ya kulla tsakaninku wurin aiki ne makaranta ne sana'a ce zama unguwa ɗaya ne to mafi alherin cikin ko a cikin grup ɗinku na makwabta ko na masu sana'a wani dai kuna aiki iri ɗaya wanda ya fi kyautatawa kansa shi kuma kyautatawa ba wai kyautatawa ce ta kuɗi ba idan kudi ne ba kowa yake da kudi ne, kuma idan kudi ne baka iya wadatar da mutane da kudinka, amma kyautatawa shi ne ihsani, in ya kama da kudi sai ka yi da kudi, idan ba kudi ba ne ba kuma lokacin addu'a za ka kawo mutum sai ka kawo mutum addu'a, idan kuma ziyara sai lokacin sai ka kawo mutum ziyara. Shi yasa Ibnu Qayyim ke cewa wani lokaci an tambaya annabi me yafi kaza, sai ya ce sallah a lokacin da, wani lokacin kuma ya ce birrul walidain, wani lokacin ya ce jihadi, wani lokacin ya ce kaza, ya ce don saboda samun wani abu ala wajhil izlal, ya zanto shi ne mafi alheri min jami'il wujuh, cikin waɗansu abubuwan da suke mutakafi'a da zahir yana da wahala, ya ce amma kowanne a zamaninsa ya fi ɗan uwansa muhimmanci. Ina fata an fahimta. Idan kafirai sun riga sun doso gari har sun shigo sun fara karkashe musulmi, a wannan lokacin me ya fi falala? Jihadi. Idan ana zaman lafiya a gari babu wani yaki, amma ga maskinai suna da wahala cikin asibiti, a wannan lokacin me ya fi falala?
Ciyarwa.
Ga maskinai waɗansu a gida ma da su zana asibitin bambancin baya da yawa. Kaga a lokacin na ihsani da ciyarwa shi yake. Kowane irin abu za a nuna kansa. Yace idan an zo cikin daren Lailatul Qadr a lokacin nan me ya fi falala? Qiyamul layl. Idan an zo cikin kwanakin farko na Zulhijja a lokacin me ya fi falala? Ciyarwa da kaza da kaza da kaza da kaza, dukkan wannan yin al'amalin salih. Yace to kowane irin abu za a nuna zamanin da ake ciki bukata za ta iya ba shi falala sama da sauran al'amuran da yake, ko sun fi shi falala idan an je wani wurin. Kun gane ku? Wa khairul jirani inda Allah, mafi alherin maƙwabta a wurin Allah, khairuhum li jarihi, wanda ya fi kyautata wa maƙwabcinsa. Don haka kullum kar mu ɗauka kuɗi ne kaɗai ihsani, idan kuɗi suka zanto shi ne buƙatar maƙwabcinmu, saboda yana cikin matsatsin da yana cikin matsalar da ba za a iya warware ta ba sai da kuɗi. To lokacin bayar da kuɗi shi fi muhimmanci. Idan bayar da abinci ya fi kamata, don wani ko an ba shi kuɗin ba zai yi amfani da su ba ta hanyar da ta dace, to sai a ba shi wannan abinci. Idan wani tufafi ya fi buƙata sai a ba shi. Idan wani a gayar da shi ya fi buƙata sai a gayar da shi. Wani sai ka yi ta ba shi kyauta, ko wani ya ce maka jazakallah khairan ba zai faɗa ba, amma zai masa tasiri wata ranar da safe ka je kai sallama gidansa, ka ce ai yau ziyara na kama ka, ni ba kanka ne ba inda za ka, ya ci mamaki yana ganin kai kana cikin mala'ul ladina amanu, shi kuma yana cikin sauran gama garin mutane ba ya da komai, ya ka kawo masa ziyara gidansa, ce alhaji wani ya gidan Allah, ce wallahi gidan ka, kuma ina so in tabbatar maka ba cewa ko kar kuma lobe ne, abin da kake ci a gidan ka shi zaba ce, kuma ko sai bi ne ka wani kai kama karke daya, ba manzo Allah ce da mutanen Madina ba ta abu wahin ya gudu ya gudu ka ci kosan gidansa wannan abin sai ya daɗe yana ba shi mamaki, ka sha kokon gidansa an kawo maka ruwa cikin koko ka sha, sai da ya saba yana ganin ana wuce da kwalabe na abin da robobi na tsohon wata zuwa gida da katan katan dinsu na fayar alayi, da ka zo kana shan ruwa a cikin motar gidansa, ai zai sha mamaki, wannan abin zai masa tasiri a cikin zuciya, yana da wakari. Mu rinka lura da irin waɗannan ababen, suna haifar da ƙauna a tsakanin ƴan uwa. Kullum ka kiwaci menene abin da zai haifar da ƙauna tsakaninka da ƴan uwanka musulmi, musamman maƙwabtanka. Mun dinga yaya za mu rayar da huququl jiwar nan, wato haƙƙi na maƙwabtaka. To wannan hadisin Imam Tirmidhi rawaito shi, hadisin hasan, abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya ba mu lada, wanda muka kuskure Allah ya yafe mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wani a yana cewa da ke duk galibin tambayoyin ku ba su shafi abinda muka yi karatu a kai ba. Sai dai mu ansa da hakuri bayan da muka iya daren mu. Wannan ke cewa ya halatta mutum ya kyale ƴaƴansa su rika kiransa da sunansa. Na taɓa ganin wani hadisi mafi rinjayen zatona ingantacce ne, wanda manzo Allah yake cewa kar mutum ya kirayi babansa da sunansa, yana daga cikin girmamawa. La tusammihi bismi, da haka bai dace ba, an gane ku? Sai dai ka kira shi da sunan baba. A abokanan baba wannan ni ban ga wannan su da hana mutum ya kirayi da sunan shi. Duk ban ga wannan su dai hana wannan ba. Me yake karantawa tsakanin Fatiha da Sura? Waɗansu malamai sun ce ana karanta Fatiha ne, amma dai zancen wani inganci da ni kullum nake faɗa ma 'yan uwa,
wajibcin fasiha yakan faɗi yayin da mutum ke bayan limama, musamman kuma a cikin karatun bayani. Me ingancin maganar da ake cewa daga gidanka sai ka kirga gida 40 shine iyakar makwabtaka, ka nemi katakan makon da ya wuce. Muna son mu samu cikakken bayani game da daura da aka ce za a yi cikin harshen Turanci. Za ku ji sun ruwa nan, za a yi daura cikin harshen Turanci a kuma malamai da su daga kasar Saudiya. Waye ce muka sun ruwa? Waye faɗa mata? Wai gaskiya ne sharifi baya mutuwa yana tafiri duk laifukan da ya aikata? Ba gaskiya ba ne ba. Wato kulka ganewa dangantakarka da mutumin kirki ba ita ke sa ka zama kai ka zama mutumin kirki ba, sai in ka yi abin da ake yi a zama mutanen kirki. Dangantakarka da mutumin banza ba shi ke nuna kai ka zama mutumin banza ba, sai in ka yi abin da ake alama banza. Mun gane da kyau? Ga annabi Nuhu alaihi salam, annabi ne amma kuma ɗan sai da cikin kafirai, ya ce da ɗan yabu na yau kan ma'ana wala ta kun ma'an kafirai, zo ka hau tare da mu kar ka zama cikin kafirai. Ya zo ya hau? Kala sa'awai la da bani iya sun lima. To yanzu wannan hali da ɗan sai samu kansa ciki, wannan mummunan halin da ɗan zai nasu zuwa ga uban? Alkhairin uban da kasancewarsa annabi mursali zai nasu zuwa ga ɗan ya ci mure wannan abu? Wani abu ne wala ta zurwa da tun zurwa ta fara. Ga annabi Ibrahim da mahaifinsa, ga annabi Lutu da matarsa, ga shi kansa annabi Nuhu da matarsa, ga Asiya matar Fir'aun, da Allah ya gudu misali da su. Daraba Allahu matalan alladhina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihin fa khanatahuma. Gashi mata ne guda biyu suna ƙarƙashin annabawa, amma Allah ya ce suka ha'ince su, ba su yi imani yadda annabawa suka yi ba. Me ya faru? Kalla ne kun ya al'umma min Allah shi'a, ba su wadatar da fushi komai ba, ba za su wadatar da fushi komai ba, an gashi kiyama wa kai ladan filan na ruwa ta kalli. Kuma yake wani mai tsale da wa daraba Allahu mathalan lil ladina amanu ra'at fir'auna id qalat rabbi bin li indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa 'amali wa najjini min al-qawmi adh-dhalimin. Bawan mutane ba sa fahimta, ka zama mutumin kirki sai ɗanka ya zama mutumin banza, wannan zama sa mutumin banza ba zai shafe ka ba. Mahaifinka sai zama ba mutum na garba ba zai shafe ka ba. Yanzu ka ga yana da cikin abin da 'yan bida suke tayawa da shi wajen mulki, ce ai ahlus sunna sun ce iyayen annabi kaza kaza, iyayen annabi kaza kaza. Kaga duk wannan abu su dai kawai suna so ko su zagi Ja'far ko su zagi Dr. Ahmad ko su zagi Malam Abdulwahab ko dukkan wani malamin sunna. Amma in ba haka ba, magana tana cikin Sahihi Muslim, wa ya kamata a zaga? Kaga dai zagin da suka yi, ko ya koma zuwa ga wanda ya yi maganar na asali, ko ya koma zuwa ga wanda ya rubuta ta cikin littafinsa shine Imam Muslim. To amma illa idan kana ta'amuli da jahilai, ba wai jahili ne kan titi da yake yawo yana shan rake ba, jahili mai rauni da kandili a hannu, ga rauni ga kandili, kuma wallahi jahili ne fitik. Kawai su mutane sun zauna suna cin albarkacin makaranta ba su yi karatun ba. Kaga wannan haramun ne ka ci albarkacin abu bayan baka yi shi ba. Hadisi na cikin Sahihi Muslim ya kamata su ce kai lallai ahlus sunna sun da gare suke sun ce abu na cikin Muslim mun je mun gani ba. To amma ba za su iya ba, duk wanda ya sukume fito yayi a gaisa gidan rediyon kan. Amma har wadansu sama da safin ya irin su wane ne dukkan wani wani duk wani fasiki ma wai sai mutum sun rediyo wai zai rubuta da ahlus sunna. Duk wani fasiki, duk wani lalatacce
duk wani da barawar kudin alhazai da waye duk kowa sai hududu da yake wata ba har da barayin kudin alhazai da wanda yayi da ƴan damfara da ƴan kowa nan waye kowa ya fito tun da ana maulidi shi ma zai shiga radio ya faɗa albarkacin baki sai
wala da
abinda muke cewa shine duk abinda muke faɗa in dai mutum yana ji shi dan halal din malami ne to ya fito ya karanta mu ta fuskar ilimi ba kawai je ya zagi yace abinda muka duk abinda muke faɗa a duniya sai mun ce ga inda muka suru shi to kaga anan kullum abinda muke cewa a ce an je inda muka suru ƙarya ne babu kuma ba wani yace ba wannan ko an je an taras amma ba haka larabcin abin yake ba kun ce Ibn Kathir ya ce bai ce ba kun ce Bukhari ya rawaito bai rawaito ba kun ce Muslim ya rawaito bai rawaito ba kun ce Shehu Usman dan Bodo ya faɗa to bai faɗa ba haka muke so a yi mana yin ayyinsa amma aka kasa to kuma wannan kar ma ku shagala ko kuma kuna son wai sai mun yi masa radi yanzu muna ma wani ya rubuta takarda ne an ce wane ne so kuke sun yi masa in duk karane ya yi haushi sai ka jefe shi duwatsu sai su kare karnukan musu kare kake da su ta hannun su in dai dukkanin da ya hausa sai ka ɗauki dutse ka jefe shi wallahi duwatsu za su kare karnuka ko ba su daina haushi ba to wallahi musta'an abu na karshe wanda zan tsaya a kan shi din wannan tambayoyin na ko zan iya ba ku sani abu na karshe wanda zan tsaya a kan shi wani rubutu takarda ne ina ganin ta makara da ya faɗa tun jiya ko da yake yace dan uwa Mala Abdullahi Sa'adu Fakir sun ya ko juma a kai makaranta ta FCE a nan Kano wato Federal College of Education kenan sai shirya wani award night na shekara 2021 wato wani kasaitaccen biki ne za a yi cikin wannan dare ga irin makamai ko kuma irin gasa da za a yi na farko akwai Mr. and Mrs. Cute saurayi ko budurwan da suka fi kowanne gwanintan sa kaya da suka matse su suka dame su in mace ce ta fito duk komai na jikinta ya kayan sun matse ta wa ya fi iya sawa wayyo cikin dare nan za a yi a nan Kano na biyu masu beautiful girl wato wadda ta fi kowace kyau na uku wadda ta fi kowace kyan kauri na hudu wadda ta fi kowace kyan gashin kai mai kyalli na biyar wadda ta fi kowace laushin fata kaji dan banza wato ta kama ya su duk anan Kano za a yi wannan dan dai babu yadda za a yi gasarwa ta laushin fata ba a ci ba dan dai ba kamara ce za ta nuna ban ba gashi ababai ne item har zuwa number 15 ko 16 duk za a yi a cikin wannan dara wai kuma FCE Kano sannan kuma wanda ake ganin ba ko na musamman wakili ne Nigerian Michael Jackson akwai wani Michael Jackson na Nigeria to a gaskiya wannan abin yana da matukar hatsari ya ce Malam Abdullahi Fakir sun ya yi hudu ba Allah saka masa alkhairi kuma ya ce yanzu haka yi hizba suna can sun yi cin turulu da Allah ya dama ko dan sun yi hizba nan da an koma gida a sa kayan aiki a cikin lalle ne abin fasadi dole ne an nabarra wato kun ga a kwanaki ba FCE bane ba ni da na ga sunan FCE din a nan wurin ok a nan kusa kasu ne za a yi a nan kusa da kasu kenan wato College of Arts and Sciences ko kusa da mobile kusa da Eldorado daidai junction din na Eldorado kenan idan an tsallaka
mobile ga wajen
in ma an gani da wajen sa yanzu kun zai bata lokaci yan hizbon farin kaya sai su eh kawai daga nan adarci ya za a yi waɗansu suna can cikin yan hizba ya ƙara musu yawa idan an ji kuma abin umarnin shugabanni a yi abin da ya dace amma wannan cin mutunci ne ga Kano da shugabanninta da shari'ar Kano da wallahi akwai cin mutunci ƙwarai da gaske ga mutane
kun ga kwanaki mai girma gwamnatin jihar Zamfara ya yi dokar mata su daina sa kaya tsirara. Cikinmu nan cikinmu aka rika samun ɗan boko mu suna zage-zage ai addini an ce da ikira addini ya zai ke sai kirista ma sun sanya tufafi da ikira addini ai ba ƴancin ɗan adam ai kaza kaza ki Umar ma ya ce mene ne mene ne mene ƴancin ɗan adam wace suka yi ta wannan zage-zagen da muka je muka same shi muka zauna da shi yace abin da yake faruwa shine su arna sun lura gaba ɗaya an hana karuwanci a jihar Zamfara ko mata ba sa yi tsirara da gangantun da ana so a yi wa shari'ar cikas sai aka rinka turo arna daga waɗansu jihohi kuma aka ba su wani horo da umarni na musamman idan sun zo su rinka sa kaya da za su matse su rigar ma kawai ta ɗan rufe mamanta amma ga cibiyar ta ana kan suna yawo a cikin gari don su motsa sha'awar samari su haifar da fasaya ko ba a yi da an kawo musu gidajen haya na karo ba in sun gama abin da suke sai su ga coci a can coci aka ba su tunda ba a taɓa faka tunda dai ana kai hari na gidan karo kila ba za ka yi hari coci sai ya yi musu dabara sai ya samu manya-manyan waɗansu daga cikin fada-fada ɗin su yake cewa wai a cikin tsarin kiristanci da mai da menene ya sha bamban da musulunci inda shari'ar nan ya kamata a daga kallon waɗansu ababai da za a kare muku da kaza da kaza ya yi ta tambaye shi waɗansu ababai nesa da tufafi har aka zo kan tufafi ya masa bayanin a kiristanci ba yadda aka fi tsirara ba sai to me ya tsirara a kiristanci ya ce a cikin kiristanci nono tsirara ne hamata tsirara ne ziraɗi da ƙauri don tsirara ne wacece tsirara ne yace yanzu akwai aya da tunan haka a cikin addinin ku ba ko kai ne kake min tallaba kawai da addinin ku ce akwai ka kawo mu ayoyin da ya bashi sai kawai yi jeri mai cutu wallah ko kirista ce ke sai kin rufe jiki to amma ka ɗaga halafa da ke nan mutum da sani ake ba ya matsa da yawa akwai wani kwanaki akwai wani lokaci da aka gane wata makida da Isra'ila suka yi wa Masar Egypt don saboda karya garkuwar al'ummar musulmi da cutar da su da cutar da samarinsu jarin kowace al'umma shi da samarinsu sai suka je suka ɗauko ‘yan mata nasu na Yahudawa da sauran arna na turai waɗanda duk suke sun kamu da ciwon AIDS yara masu ƙananan shekaru sai suka kawo su aka zube wajen 4,000 a cikin birnin Alkahira kuma su yi yawo duk wanda ya neme su na ko ba kuɗi su yarda ko musamman in ya zanto matashi ne ɗan shekara 18 zuwa 40 wannan category ne kar ma su karɓi ko kobo in ya nemi zina da su Isra'ila za ta rinka biyan su za su rinka zuwa banki suna karɓan dalolin su kaga abinda ake so a yaɗawa musulmi cutar AIDS sai aka fito da wannan ba ka tsammanin za a zo a yi mana wannan a Kano ko a Zamfara to amma mutanenmu duk ba sa gane wannan musamman irin da ƴan boko nan da ba su rusu da addini shi mutum ba bature ba tunda bai kai ci gaba irin da bature ba a duniya kuma shi ba addini yake ba a kawai ya zama ta tsakiya gaskiya wannan kira muke ga su ma'aikatan tsaro wannan fa takalan faɗa ce a ce za a zo Kano ai wannan kuma wallahi takalan faɗa ce da cin mutunci tsakani da Allah kuma idan wani rigimar addini ta faru wallahi su suka ja ba a taɓa ganin wani musulmi ya je ya samu kirista ya ce dole sai an yi kaza ba yanzu ka duba wani rashin kunya da rashin mutunci kamar yadda jiya na faɗa a wurin karatu waya ce gwamnatin tarayya ta kira gwamnonin da suke aiki da shari'a wai su rushe hizba mahaukatan cikin su kuma sun ciyo wannan bashin da gwamnatin tarayya za su zo su biya ta su rushe hizba daidai lokacin da yan ofisi suna nan ba a yi musu komai ba yan ofisi sun kashe mutane tsakanin Shagamu da Ibadan da Lagos sama da mutum 5,000 sun kona dukiyoyi na miliyoyi amma ba a yi musu komai ba yan bakati boye su kashe su ɗaure su yanka duk ba a yi musu komai ba har yau ƴan hizba ba wani mutum ɗaya da ƴan hizba suka yanke wa kunne tun da ake yin hizba ko a Kano ko a Zamfara ko a Katsina ko a Inani ba mutum ɗaya da ƴan hizba suka yi masa yankan farce da ƙarfin tsiya babu shi amma don rashin mutunci wa zuwa ce za a rushe hizba ni ina ganin wannan kalubalantar mu ne akan addinin to ina ganin a gaskiya duk wani abin da musulmi za su ɗauka mataki ya kamata su nuna cin mutunci wulakanci ne kwarai da gaske
kun yi wani yake cewa jiya Bola Tinubu gwamnan jihar Lagos ya ce shi zai yi legalizing din yan ofisi su zama su ne ma'aikatan tsaron jihar Lagos yan sanda sun kasa kare masa Lagos a daidai lokacin da mu kuma wawayen gwamnatin za su yi za su rushe su ba su rushe su gani wallahi don da ya kokarin rushewa sai Allah ya rushe kun da ya kokarin rushewa sai Allah ya rushe ko kuna nan za mu yi addu'a ya ubangiji ka rusa duk da ya kokarin rushe su ba ya Allah ka wargaza aniyarsa ya ubangiji haɗa shi da tashin hankali da mutuwa amin.